الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو بيو غواتر رمضان هجرا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شكرا تدبو ليا دري حدود أربعين دبير وان دي 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 دا غومشا بيو غواتر مارس shekara ta 2024 bayan haihuwar Annabi Isa alaihi salam insha Allah zamu ci gaba da karatun tafsirin alqur'ani mai girma a suratul maida aya ta 54 fadin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dini
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم أذلة على يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لمة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم الله سبحانه وتعالى يتي ياكو ودن دسكي إيماني wanda duk ya juya baya yayi ridda daga addininsa ya koma kafirci wato daga musulunci fa sawfa yati Allahu biqawmin da sannu Allah zai zo da wasu mutane yuhibbuhum wa yuhibbunahu wanda Allah yake son su su ma suke son Allah adillatin alal mu'mini masu sauki ga mu'minai a'izzatin alal kafirin masu izza da galaba ga kafirai yujahiduna fi sabilillah suna jihadi a hanyar Allah wala yakhafuna lawmata la'im ba su tsoron zargin mai zargi dalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falalan Allah ne yana baiwa wanda ya so wallahu wasiun alim Allah subhanahu wa ta'ala mai yalwatawa ne kuma masani ne a idan muka lura zamu ga wannan ayar ya isa girman abin da muka yi magana akan sa jiya na tawalli na yahud da nasara يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء يا زما باين شي كيف أي كما با بر مغنر أكي با أتكم مغنر أزود مغنر ردة سنة أنا جمع أتي إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون كاغا هر ينزو دي أنا أتكم مغنر ولاية إني واتنجي إنت اللمري نا Yahud da Nasara aka kawo wannan ayan na ridda dan a nuna mana girman hadarin irin wancan jibintar lamarin amma da ma'anar da muka yi bayani a jiya watan ma'anar son a ta saboda addinin sa koko ma'anan taimakon sa akan musulmi cikin lokacin yaki kamar yanda muka faɗa ba zaɓe saboda wata maslaha ba ko fifita shi dan wata maslaha ba
soyayya da fifita shi a lokacin jihadi na musulunci ko ku a kauna saboda abin da yake kai to wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ayar ridda a cikin su ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi kamar yadda malam Al-Rama ya karanta man yartaji an karanta duka sabanin nasratul baqara nasratul baqara dun makaranta yasalunaka an sharil harami qitalin fi qul qitalun fi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju alihi minhu akbaru indallahi wal fitnatu akbaru min al qatl wa man yartaji minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhu fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun kaga wancan wa man yartaji malamai suka ce menene bambancin yartaji na baqara da yartadda na ma'ida aka ce yartaji ana magana ne akan mutumin da yana cikin musulunci amma sai ya zama yana kokonto alamarin musulunci irin haka abubuwa na shubuha da daurin kai suna zuwa masa har a ƙarshe ya juya wa addini baya kamar dai irin zahirar fitinan da muke fama da ita yanzu na ilhad atheism din nan da ake fadi wanda zaka ga mutane da yawa suna sanya kokonto a cikin addini har su kai zuwa ga fita daga addinin gaba daya shi yartadda kuwa mutum ne a lokaci daya zai juya wa addini baya gaba daya to shi ake magana a nan wajen ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dini a ridda mas'ala ce wadda take haifar da magana mai tsawo a da'iran malamai ko da yake musamman malamai a wannan zamanin abin da yasa ya zama malamai a wannan zamanin wato zamani ne kamar yadda muka sani da yancin addini da yancin ra'ayi da yancin mutum ya zaɓi abin da yake so zamani ne da aka ɗaga wannan ko da yake kafin ma mutanen zamani su ɗaga da'awan wannan yancin Allah subhanahu wata'ala shi ya fara cewa la ikraha fid din katabayyana ar-rushdu min al-ghay Allah subhanahu wata'ala shi ya fara cewa fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur saboda haka Allah subhanahu wata'ala shi ya fara nuna wa duniya yancin addini to amma me yasa wanda yayi ridda ya bar addini ake kashe shi ina son mu kula da wannan matsalan da kyau domin matsala ce da yawa ko in ce mafi yawan wanda suka yi magana a kanta ba su yi warware ta a hakikanta yadda take ba abubuwan da nake so mu fahimta a ciki na farko Allah subhanahu wataala alqur'ani ba inda yake mutumin da ya ridda aka kashe shi mu fara fahimtan wannan babu inda Allah subhanahu wataala alqur'ani yace wanda ya ridda aka kashe shi ayoyin da suke magana su ne waɗannan biyu ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dini fa sawfa yati Allahu da wancan man yartadda minkum an dinihi fa yamutu huwa kafir to ba shakka hadisi ya ce man baddala dinahu faqtulu amma muna buƙatar kullum idan hadisi ya zo muna buƙatar mu fahimci aikata hadisin daga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a farko ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu'amala da wanda suka bar addinin musulunci mun sani a farko Abdullahi ibn Ubay ibn Salul zuwa aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah mutumin nan kafiri ne shine wanda Allah ya ce munafiki ne a alqur'ani wanda Allah ya faɗa yana cewa la yufizanna al'azu min hal azal shine Allah ya yi wannan magana akan sa aka ce ya Rasulullah ya kace ce a yace la yuhaddithu an-nasu anna muhammadan yaqtulu ashabahu ce fa zan kashe shi ba to da kada mutane su je suna cewa annabi Muhammad yana kashe sahabbansa ko sannan aka zo aka sami irin su Zulhuwaisira at-Tamimi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rabo yace dil inna hadhihi qismatun ma urida biha wajhullahi wal iyadu billah kafirci ne karara wannan ko yace ayi adalci wannan rabon ba a nufi Allah da shi ba a cewa annabi Muhammad sayyidina Umar yace ya rasulullahi ka bari mu dauke kan shi yace a kar ka kashe shi ga wancan mutumin manomin nan da yake da gona makwabcin Zubair ibn al-Awwam mun karanta hadisin sa mu wasa mali kwanan nan ko wanda yace ali annahu ibn ammika ga maganganu da yawa dai wanda mutane da yawa suka yi wanda hakikarin maganar shi ta musulunci ne, amma babu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kashe sai wasu daidaiku kamar Makais ibn Hababa. Malamai suka ce duk inda kaga wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurni da kashe shi bayan riddansa, to ya hada riddan da wani ta'addanci ko yayi riddan ya kashe, wato ya shahadantar da wasu musulmi tare da riddan da yayi, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk inda aka gan shi a kashe shi. Kamar irin Uraniyin din nan, duk mun san kissan su, wanda suka zo Madina suka ijtiwa'in Madina suka kasa, aka ce je su sha abwal na ibn din manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, suka fita bayan gari suka sha suka kashe makiyayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suka kore dabbobin. Kaga ba riddan su kawai yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya masa hukunci ba, a'a ya masa hukunci saboda kafircewan su riddan su bayan musulunci da kashe wani wanda kuma mun san dama hukuncin kisa isafi. Wannan kenan. A lokaci ɗaya za mu ga mutumin da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya yi bai'a, sai kuma Madinan ba ta yi mashi ba, ya zo ya sami sayyidina Rasulullah ya ce ya Rasulullah wannan bai'an nawa ni kawai a cire mun ita ba na so, ya fasa watan bai'a, ya fasa musuluncin kenan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya waiga bai kalle shi ba, ya ƙara dawowa ta ranar ƙara faɗin haka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara ɗauke kai daga shi, ya ƙara dawowa ya faɗa sai ya tafi ya bar musuluncin kenan. Amma bai cutar da kowa ba, bai ma kowa komai ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi wannan hadisin, innal madinata kalkiri tanfi anha al-khabasa kama yanfi al-kiru khabasa al-hadid. Yace ai Madina, Madinansa din nan kaman zuga zugi ne, duk wani kazanta tana kore shi kaman yanda zuga zugin mai me suna abin mai kira yake kore dattin karfe. To da haka wannan datti ne an kora shi shikenan, ba a ce a je a kashe shi don ya canza addini ba. Ina fatan mun fahimci wannan. Ka ɗauki Sayyidina Umar zamaninsa ya zo, mutum ya yi mutane sun yi ridda, sun yi ridda, aka zo aka ba shi labari mutanen Basra ko mutanen Abu Musa al-Ash'ari, aka zo aka ba shi labari aka ce ga waɗansu mutane, mutanen Bakr ibn Wa'il sun yi ridda, duk da ma sun yi ridda sun yaƙi musulmi, aka ce ya ce me kuka yi ma, suka ce mun kashe su, ya ce la ilaha illallah, ya ce Allah ka shaida ban umurni ba, ba a yi da ni ba, kuma da aka zo aka gaya mun ban goyi baya ba, ya ce Allah ka shaida ban umurni ba, kuma ba a yi da ni ba, kuma da aka zo aka gaya mun ban goyi baya ba. Ya ce ina laifi ku ɗaure su, ku dinga arraba masu musulunci, ku kulle su, kuna masu bayanin musulunci. Kaga tattaunawa ke dialogue, kuna masu bayanin musulunci, kuna ɗan ciyar da su abinci ko so ɗaya a rana, ku ci gaba da masu bayani. Ko da yake idan aka yi bayanin a nan wajen sai mutum ya kangare, sai kuma aka ji tsoron wannan kafircin nasa, irin wancan wanda ahlul kitabi Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labarin su a suratu Ali Imran ko qala ta'ifatu min ahlil kitabi aminu billazi unzila ala alladhina amanu wajha an-nahari waqru akhirahu la'allahum yarji'un. Wasu sashi daga ahlul kitabi suna cewa ku yi imani, ka ji dalilin kisan mukula, mun ji dalili na farko ta'addanci tare da ridda, dalili na biyu gashi ku yi imani tare da waɗanda suka yi imani mu'minai, amma a zuciyarsu dama ba su yi imanin ba. A farkon rana ku ce kun yi imani, a rana ana tare da ku ana ganin juna a matsayinku na musulmi, kuna ɗaukan labarin musulmai, kuna ɗaukan halin da suke ciki, kuna bibiyan sirrinsu. Waqfuru akhirahu, da dare ya yi sai ku kafirce, sai ku koma ƙulle-ƙulle a kan musulmi. Da ƙulla ya za a ƙulla makircin da za a cutar da musulmi, kuna bin ɗaiɗaikunsu, kuna yanzu wannan abin, kuna ganin yanzu wannan shi ne addinin da za ku bi, kuna bin ɗaiɗaikun musulmi, kuna masu igra'i. Ina fatan mun fahimci wannan. La'allahum yarji'un,
ko wannan ya sa su bar musuluncin su koma kafirci
to sai Allah subhanahu wataala ko addinin musulunci sai yayi umurni da kashe irin wannan murtadi ina fatan mun fahimta saboda haka addinin musulunci addini ne da babu shakka yayi kafalan yancin ra'ayi wato ya ba mutane daman yanci a fahimtar su ya ba su daman yancin ra'ayin su amma kada su yi amfani da wannan yancin ra'ayin su koma leƙen asirin al'umman musulmi don cutar da musulmi kuma suna rayuwa cikin musulmi koko su koma su zama kamar yadda kullum muke faɗi ko dauloli a yanzu ba su yadda da wanda zai zama mai ha'intan ƙasa zai riƙa ɗaukan sirrin ƙasa ko lamarinta yana kai wa maƙiyanta ba wata daula da za ta yadda da wannan to mun fahimta wannan shine ridda da shari'a ta sani da aka maganan shi a cikin zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka tabbaka hukunci akan sa duk wani wanda kaga yayi ridda an tabbaka hukunci akan sa to bai fita daga ɗayan biyun nan ba ko yayi ridda ya hada da cutar da musulmi ta hanyar kashe wasu sashin musulmai ko makamancin wannan ko ko a irin wannan na qala ta'ifatun min ahli alkitab wa qala ta'ifatun min ahli alkitab saboda haka babu shakka ridda malamai sun yi ijma'i wannan shine hukuncin sa kisa amma mu fahimci menene ridda ridda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine ɗayan waɗannan biyu ba mujarradin mutum ya kafirce ya gudu wajen mutanen sa ko ya bar musulmai ya koma kirista ko makamantan wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai taba cewa a bi wani saboda ya fita musulunci ya koma wani addini a bi shi a je a kashe shi manzon Allah bai taba cewa haka ba wannan magana ce mai faɗi amma dai na sa ɗan dugo muhimmai akan haruffa saboda muhimmancinta tana cikin abubuwan da ake tuhuman addinin musulunci da shi cewa ba ya da tolerance addinin musulunci ba ya karɓan saɓani ba ya karɓan wato bambancin fahimta da makamantan wannan alhali ba a fahimci menene ainihin hikiman da ya sa addinin musulunci ya yi umurni da wannan hukuncin na bambaddala dinahu kuma kamar yadda nace hukunci ne wanda yana da alaka da yau da kullum din al'umma shi yasa bai zo a cikin alqur'ani ba ya zo a cikin sunna saboda sunna galiban ita tafi mu'amala da yau da kullum na mutane wato abin da ake kira mutaghayyirat man yartadda minkum an dinihi fa sawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu da sannu Allah zai zo da wasu mutane wanda yake son su malamai sun ce anan ana nufin sayyidina abubakar saboda abin da muka bada labari jiya na cewa sayyidina abubakar shine Allah ya yi amfani da shi wato ya fanya shi ya sakhara shi lokacin da aka yi ridda bayan zuwan musulunci Allah ya sa a sayyidina abubakar bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama ta hanyarsa Allah ya hada baiban musulunci ya hada kan al'umman musulmi ya dawo da waɗanda Allah ya nufi dawowansu zuwa ga addinin musulunci saboda haka yuhibbuhum wa yuhibbunahu din kenan azillatin alal mu'minin azzatul akabir wasu kace a'a sayyidina ali ne saboda babu wani wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kalman na wannan ayar akan sa sai sayyidina ali ranan khaybara ko gadan uqirayata rajulan yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu ko gobe zan bada tuta ga wani mutum wanda yake son Allah da manzon Allah Allah da manzon Allah suke son sa to da kika ce tunda kuma sannan dadin dadawa kusan ijma'in malamai sun tafi akan ayan da ta biyo bayan wannan ayan da sayyidina Ali ake yi innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu inna allazina yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum raki'un malamai suka ce sayyidina Ali ake nufi da shi a wannan wallazina amanu din kusan duka malamai sun tafi da wannan sai za su ce to anan ma da sayyidina Ali ake yi to kuma dai da wanne ne cikin biyun Allah subhanahu wa ta'ala zai iya nufan sayyidina Abubakar din kuma ya nufi sayyidina Aliyun dan dukansu sun tabbatar da wannan ma'anan Allah yana son su
su ma su yasa ma Allah da cigan jam'i ya kawo ba wani mutum ɗaya aka ce za a kawo ba to da ka Allah mai ci gaba da kawo mutane ne waɗanda yake so su ma suke son Allah an kaddamar da soyayyan Allah gare su to da ba wanda zai yi so Allah sai Allah ya so shi ko ba yanda za a yi ka so Allah sai Allah ya so ka idan Allah bai so bawa ba ba yanda za a yi bawa ya so Allah soyayya a ka'idanta kalma ce atifiya amma kullum muna fadi idan aka jingina kalma ga Allah sifa irin waɗannan sifofin to ka kalli abinda sifan ke haifarwa ba ita kanta sifan ba shi ake nufi idan aka ce Allah na son mutum to me soyayya ke haifarwa kyautatawa to Allah na kyautatawa wannan bawan kenan ba soyayya na motsuwan zuciya da makamantan wannan ba Allah subhanahu wataala ya daukaka daga wannan bawa shine yake irin wannan soyayyar na motsawan zuciya da ta'alluqinta da hayajan dinta da makamantan su amma shi Allah son shi ga bawa shine datar da shi da ayyukan alkhairi da sanya masa watan kora masa dukkan nau'o'in kyautatawa sannan kuma ma aslan ai soyayya kala kala ne akwai soyayya saboda amfani ba soyayya saboda kawai ta'alluqi na zuciya ba ko kamar yanzu misali mara lafiya yanda yake son allura ko mara lafiya yana son allura zai tashi da kansa ya je ya bada kuɗi a yi masa allura ko a yi masa aiki a tsaga jikinsa ai kaga so ne saboda amfanin abin amma ba so saboda dadin abin gare shi ba to saboda haka Allah subhanahu wataala yana son mu'minai saboda mu'minai Allah ya datar da su da biyayya ga Allah subhanahu wataala kullun da aka jingina sifa irin wannan zuwa ga Allah subhanahu wataala to aka li menene wannan sifan take haifarwa sai a dauke ta akan ita ake nufi to sofa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin in aka ce zalil ko azilla yana da ma'ana biyu ko yazo daga zillu zillu kaskanci kenan kaskanci kaskanci ko yazo daga zullu zullu sauki kenan sauki to wannan daga zullu ne ba daga zillu ba dan haka azillatin alal mu'minina masu sauki masu taushin rai marasu tsanantawa ga mu'minai a izzatin alal kafiri masu izza ga wanda suka bijire wa Allah subhanahu wa ta'ala ga kafirai yujahiduna fi sabilillah suna jihadi don Allah wala yakhafuna lawmata la'im ba su jin tsoron zargin mai zargi lawmata anan shi ma wato yana nufin kowane zargi daga mai zargi na kira ne fi siyaqi annafi a lawmata wato ana kira abin ismul jinsin jam'i a ta'in nan yana mai da shi kwara daya wato kowane zargi kaman ka ce at-tamru ba dabino ba dabino ko at-tamru amma an kana son ka ce dabino kwara daya sai ka ce mene tamratun ko tamratun to shine wannan shi ma allawmu zargi lawmatun wato koda kwara dayan zargi dalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falala ne daga Allah yake yi ga mutane ya ba su wannan sifofi guda shida yuhibbuhu wa yuhibbunahu azillatin alal mu'minina a izzatin alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falala ne ba duk musulmi ne yake saduwa da yake samun waɗannan sifofin ba mutum zai iya zama musulmi zai iya zama mu'mini amma kuma bai sami ya kai zuwa ga wannan sifofin da Allah subhanahu wataala ya bayar ba Allah mai yalwatawa ne kuma masani ne na'am يقيمون الصلاة
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون
إنما وليكم الله ورسوله
والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون الله سبحانه وتعالى ce ba kowa bane majidincin lamarinku sai Allah sai manzon Allah sai waɗanda suka yi imani waɗanda suke tsaida sallah kuma suke ba da zakka suna masu kankan da kai kaga an koma masalan wilaya ko an koma masalan wilaya ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu alladina la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya nan gaba ka dan ko zamu ji ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu alladina ta'khudhu dinakum huzwan wa la'iban min alladina utul kitaba min qablikum wal kufara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin wato dai har yanzu dai Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mu mu'minai cewa majibincin lamarin ku watan waliyi da yawa kalma mu anan kasan Hausa yanzu da an ce waliyi kalmar tana da wani ma'ana ana fahimtar shi da wani ma'ana amma dai ba wani abu bane Allah subhanahu wa ta'ala shi ya fara amfani da kalman waliyi ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da hadisi guda ma wanda sunan shi ma a cikin hadisai hadithul waliyi hadisin sahihul bukhari ne sunan shi hadithul waliyi watan hadisin waliyi ko wanda malamai suna cewa wata in ba dan a cikin bukhari hadisin yazo ba da matanin sa ya sa dalilin da za a shakka akan ma'anan sa to amma a cikin sahihul bukhari yake man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi ko zuwa karshen hadisin hadisul wali wanda yake yana cikin bukhari wato yana cikin al hadisul qudsi yana cikin bukhari bayi muslim to waliyi kuma hadisin ya bayanin ya ake zama waliyi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya min maftaratuhu alayhi bawana ba zai kusance ni da wani abu wanda nafi so kaman abin da na farzanta masa ba wato ba a zama waliyi sai ai kula da dukkan abin da Allah ya farzanta ma bawa bawa ya zama ya tabbata ya tsara farillan Allah subhanahu wata'ala da ya farzanta masa ba zai yi ka zama a ce mutum waliyi ne amma yana wasa da sallah ko yana wasa da ibada wanda Allah ya farzanta Allah baya san nafilan ka in baka kyautata farilla ba kaman yanda kullum muke fadi tsakanin farilla da nafila kaman alakan daya da zero ne zero idan ta zo ba daya sunanta babu amma idan zero ta zo bayan daya sai ta maida daya goma in ta karu sai da maida shi 100 ga ta dai ita babu ce amma ji yanda take bab lillinka so haka dole bawa ya kyautata farilla yanda Allah ya umurni don ba abinda Allah yake so ai masa kaman farillan da ya bawa umurni da shi babu hanyar da ake zuwa wa Allah sai ta hanyar kyautata abinda Allah ya umurni da shi na farilla to idan aka kyautata wannan sai bawa ya ga ni kuma zan kara akan wannan to duk abinda zaka kara in dai cikin jinsin abinda Allah ya fardanta maka ne to sunan abin nafila duk abinda zaka kara ba Allah ya fardanta maka shi sai ka gani zan kara Allah ya fardanta maka zakarun ulqushin 1/40 sai ka gani zan ba da 1/20 sunan karin 1/20 din nan da ka kara ka bayar nafila Allah ya fardanta maka sallah raka'a 17 sai kaga kai cikin dare tsakanin dare da rana zaka kara 17 sunan wannan 17 da ka kara nafila to ba a rige kuma a makaman kusanci da Allah subhanahu wata'ala sai da yawan nafilin shine wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bawa na ba zai gushe yana neman kusanci na da nafil fili ba har sai na so shi fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi wa yadahu allati yaqishu biha wa rijlahu allati yamshi 'alayha to raka lallai waliyi shine wanda ya jibinta wa Allah lamarinsa yanda zaka gane waliyi shine wanda baya da lamarin kansa ina ka fito lamarin Allah ina zaka lamarin Allah me yake yi lamarin Allah shi baya da lamarin kansa baya da lamarin kansa to duk mutumin da ya zama baya da lamarin kansa nashi ya baiwa Allah to sai Allah ya jibinta masa nasa to shine ma'anan innama waliyukumullahu
sai Allah ya jibintan masa lamarin sa dan bai sami lokacin da zai tsaya tarbiyyar ƴaƴansa ba yana wajen jihadi bai sami lokacin da zai tsaya ya kula da iyalinsa ba yana wajen daukaka kalmar Allah to tunda in dai wajen daukaka kalmar Allah yake da gaske to sai Allah ya rike mashi nashin da bai sami daman kulawa da shi ba shine inna ma waliyukumullah Allah shine majiincin lamarinku idan ku kuka baiwa Allah shine mutumin da yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ah yake tambayan shi ko ina yawan salati nawa zan sa a maka na salati na a ƙarshe da yace zai sanya duka salatin shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to shikenan shi kuma Allah zai isar maka da damuwanka ah inna ma waliyukumullah idan kuka bar wannan kananan wanda kuke neman jibintan nasu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ko ah la tattakhidu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala idan kuka bar su to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kofe muku makofin su sai shi ya zama majibincin lamarin ku tunda kun bar su dan Allah duk abin da Allah baya so da aka bari dan Allah to Allah subhanahu wa ta'ala yana ba bawa wanda yake wannan inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu kaman dai Allah ya ce ku ne majibintan lamarinku annan ana mana ishara ko ana magana da mu'minai ne ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum sai kuma aka ce wallazina amanu kuma Allah ya ce ya ku wanda kuka imani majibincin lamarinku Allah da manzansa da ku to amma ku anan ba ana magana da ƙarfin ɗaiɗai ku bare ana magana da ƙarfin jama'a ne quwwatul kifaya shine alfurudul jama'iyya da muke magana irin farillan da Allah ke farzantawa ba dan Zaidu da Amru da Bakru su zo da shi ba a dan al'umma ta tarayya cikin zuwa da shi har ba za a iya cewa ga wanda yayi a jingina masa ba manufan isar da saƙon manufan ya zama an yi abin mu'minai sun yi abin to wallazina amanu ku mu'minai ku ne majibintan lamarinku watan in kuka hadu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa yana san al-ash'ariyun to sun kasance idan abincin su yayi karanci yazo ya fara karewa sai su hadu da junan su kowa ya kawo abin da yake da shi daga gidansa kowa ya kawo abin da yake da shi daga gidansa sai ya zuba danyen abinci wannan ya kawo mudu biyar wannan ya kawo tiya biyar wannan ya kawo buhu daya duk in suka hada sai kuma su raba daidai sai ya ishi kowa da kowa wani ma ba zai kawo komai ba saboda karfin jama'a yadullahi ma'al jama'ati muna yawan fadi in zaka zo da abincin mutane 20 da yawan mutane ba su tambayan kan su ya akai in ka zo da abincin mutane 20 kowa ya bada plate ka zuba masa zai zauna ya ci ya cinye nashi idan ka zuba wannan abincin mutane 20 din a tray ka ce su kewaye su 20 su ci sai sun ci sun bari dole ko ba haka bane ka gwada yau ka gwada gobe ka gwada jibi in dai abin da ɗaiɗaikun su za su koshi da shi ne ka hada ka zuba masu ci tare gaba daya to sai sun rage bal in ka zuba masu rabin wannan tare gaba daya sai su koshi saboda yadullahi ma'al jama'ati to wallazina amanu allazina yuqimuna salata waɗanda suke tsaida sallah wa yu'tuna zakata kuma suke bada zakka wa hum raki'un suna masu kankan da kai an ce wannan ayar ta sauka akan sayyidina ali kamar yadda nace kusan mafi yawan malamai sun tafi akan wannan an ce wata rana wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana wajen masallaci sai ya shiga cikin masallaci mutane wannan na karatu wannan na ibada da sauransu Allah sai yayi roko yace a bashi dan Allah ba wanda ya kula shi sai ya fito yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaje ya roka ga sahabban kana naje na roke su ba wanda ya bani manzo Allah yace Aliyu na ciki masallacin watan hadisin bai faɗi haka ba yace ka koma ka ƙara roƙon ya koma ya ƙara roƙon ya fito ba wanda ya bashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka koma dai da ya koma sayyidina Ali yana ruku'u a cikin sallah yaji mutumin ya shigo yana roko dan yana sallah ne yana jira ya idar da sallah ya bashi to kasancewa duk da shi yana cikin marasa hali a cikin sahabbai to amma kasancewa mutumin ya ilhahi yana cikin sallah sai ya miƙa masa hannunsa ya zara zoben dake hannunsa ya miƙa masa hannun cewa mutumin ya zara zoben iyakan abin da yake da shi ya bashi don Allah to shine Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan ayan inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu alladhina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un suna bada sadaka suna bayarwa dan Allah har a lokacin da suke cikin ruku'u wannan yasa wasu suka tafi akan cewa ai wannan yana nufin sayyidina ali shine watan shine waliyin al'umman musulmi watan kamar a ce shine shugaban al'umman musulmi kama raddi mafi sauki da malaman suka yi ma waɗannan masu wannan fadin wannan shine eh haka ne ai manzon Allah ma ya faɗa man kuntum maulahu fa aliyun maulahu a hadisi ma ya faɗa amma wannan ya cire wilayan sayyidina Abubakar da Umar da Usman da aka ce sayyidina Ali a wannan ayan to ya nuna cewa sayyidina Abubakar da Umar da Usman ba za su zama su kuma waliyan al'umman musulmi ba bai nuna ba dan haka baya hani sayyidina Ali babu shakka man kabar sa ne kamar yadda muke yawan fadi babu wani cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka fadi darajojinsa aka fadi man kaban sa alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin sayyidina Ali babu ko daya to amma wannan baya nufin kuma salbin man kaban wani sayyidina Ali Allah ya kara masa yarda kuma baya nuni zuwa ga wasiya kamar yadda wasu suke kokarin amfani da ayar dan dilala akan wasiyyan sayyidina Ali koko wasici ga sayyidina Ali Allah ya kara masa yarda daga cikin abin da muke bukatan fahimta daga wannan ayan shine Allah subhanahu wataala baya san mai bayarwa yana cikin girman kai baya san in zaka ba dan uwanka bawa ka bayar kana cikin izza kaga an gaya maka azillatin alal mu'minina yanzu nan kuma sai aka zo aka maka yutuna zakata wa hum raki'un suna bada zakka amma kuma saboda sun san ibada ce suke wa Allah Allah suke kallo a lokacin da suke bada zakkan to har a lokacin da suke bada zakkan suna masu kankan da kai suna masu kankan da kai ga wanda suke ba ko mun bada muna yawan bada kissan mutumin da wani yazo tambayan shi ko wani mutum yazo gidansa tambayan sadaka tambayan taimako ya gaya masa bukatansa sai ya koma cikin gida ya kawo taimakon amma da ya dawo sai ya dawo yana kuka ya bashi abin da zai bashi yace a in ba da zuciya ɗaya zaka bani ba karki abinka dan me kana kuka zaka bani yace a ba ina kukan taimakon da zan baka bane ko yayi yawa ko wani abu a ina kukan da ban gane kana bukata naje cikin rufin asiri ban bari asirinka ya tono ban bari ka zubar da kiman me ake cewa mutuncinka ka zo ka roke ni ban same ka na baka tinkan ka roke ni ba da har nayi sakaci sai da ka taso ka zo to abin da ake nema kenan yan uwa mu zama masu kyautatawa mabukata ba tare da mun jira sun yi kuka ba tare da mun jira sun yi tambaya ba idan da waɗanda suke da hali suna baiwa marasu hali kafin su jira su tambaya ba za a sami almajirai a titi ba in aka sami almajiri sai dai mutuwan zuciya kawai sai dai a dalilin mutuwan zuciya ina yawan ba misali da ƙasar Sudan ba za ka gama ta da ƙasar Najeriya a arziki ba suna da makarantun allo duk ƙasar makarantun allo ne kila adadin yawan makarantun allonmu bai wuce nasu ba amma babu almajirin tsangayen da ke bara babu ko ɗaya kuma ba gwamnati ke basu abinci ba ko a ce ba gwamnati kadai ke basu ba duk mai hali yana da wata tsangaya da yake ciyarwa duk mai kuɗi yana da wata makarantar allo da shi yake ɗaukar nauyin abincinta to da haka za a ɗalibai za ka ga suna cin abinci kamar saraki zan so ka ga yanayin abincin nasu kila duk wata za a yanka sa kila haka wato dai cikin karamci da girma in ka ga tukwanansu sai a saka sa a ciki a rufe a girka na girki haka makarantu dubbai amma babu ɗaya da yake bara ba za ka taba zuwa tasha ka ga mutum wai yana neman a taimake shi zai je wani gari ba babu wannan duk mutumin da yake son tafiya su dan fa direbobi kungiyar direbobi sun yi wakafi tsakanin su duk mai mota yana da kujera daya ko biyu misali zai bada ticket din sa na wannan kujeran idan ka zo za ka yi tafiya baka da kudin mota akwai ofishin da zaka za a baka ticket idan aka baka wannan ticket din kawai zuwa zaka yi tashan mota ka nuna ticket din a dauke ka a mota in an tabbatar baka da kudi domin mu kasan mu aka ce za a yi mutun zai boye kudin aljinsu kamar yadda nake yawan fadi mutun ya zo maka bara amma yana da android phone ko ya zo maka bara da hulansa ya ake kiranta zannabukar a kansa wai amma ya zo bara to kaga wannan azzalumi ne azzalumi ne ba mabaraci bane ba mabukaci bane mutum ba zai zama mabukaci ba har sai ya zama ba ya da abin da zai bayar ya sami abin da yake bukata sannan shari'a za ta yaddan masa ya mika hannu ya tambaya to duka dai dole a sami tawazun cikin abubuwa masu shi su zama masu tausayi ga marasu shi su zama masu tashi su aiki dan nema duk alqur'ani da sunna ba inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku je ku yi bara ko addini yace ku je ku yi bara sai dai kai mai bayarwa a ce kada ka hana wanda yayi maka bara dama ita ka'idar ta kenan shi mai bayarwa kada ya hana in an roke shi shi kuma mai roko kar ya roka ka'idar kenan kai kada ka roka shi yasa wani mutum muna yawan fadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya fara koyar da entrepreneurship wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullahi a taimake ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace baka da wani abu yace wallahi ya rasulullahi bani da komai yace amma a gidana yace ka je gidanka yaje gidansa sai ya zo da dan kwano iyakan abin da yake da shi sai dan bargo kwara daya da dan tasa kwara daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mazaj wato irin talla na me yake ce mazaj irin gonjo yace wa zai saya wani yace zai siya dirhami ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa zai kara wani yace zai kara dirhami a biyu a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a kawo ya kawo dirhami biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sayo mashi gatari ko kun sani ya nemo itace ya sa mashi yace to kaje na dauke maka har zuwa masallaci na karka zo har masallaci ka duba muhimmancin zuwa masallaci wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda bazo ba zai je ya kona gidajensu amma wannan yace maka na dauke maka har zuwa masallaci kaje kar in ganka sai bayan kwana 15 kaje kai sana'a ka nemi abin da zaka ci da karfinka da kayan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai iya ya sa hannu ya dibo abinci ya mika hannu ya dibo abinci ya bashi ita ci har ya mutu ko ba an yi ba hadisin Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa hadisin uridat alayya aljannatu arba hadha alhaif wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace an bijiro min da aljanna da wuta yace an bijiro min da ayan inabin aljanna har na mika hannu da suka tambaye shi wai na tsa wannan da bo kai ya rasulullahi na menene da dawa ba yace na mika hannu ne da zan ciro muku ayan itatuwan aljanna amma da na ciro na baku za ku tace har Allah ya nada kasa ba zai kare ba da inna hadha la rizquna ma lahu min nafad bai karewa yace sai na bar wannan to na tuna addu'an dan uwana a Sulaiman ko a rabbi kulli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin menene aya wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab sura kace sai na Dawud bai sura kaga ashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya bi ta wata hanya ta mu'jiza kaman yanda yayi wa Jabir ibn Abdullah ya biya bashin sa ko da Yahudawa suka dame shi yaje aka tattara dabinon ya shiga ciki aka biya bashin dabinon Yahudawan ainihin na Jabir din bai ragu da komai ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai masa duka wannan ba ya sanya shi ya je ya kokari ya nema da kansa har aka dauke masa zuwa masallaci dauka ibada da daukan karatu la arayannaka qabla 15 yawman saboda duka wannan dai yana nuna cewa mai roko addinin musulunci bai umurni da a mika hannu a roka ba
kamar yadda addinin musulunci yayi umurni ga shi kuma in har aka mika maka hannun aka roka to ka tabbatar ka bayar shine lisaili wal mahrum inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu wal ladina ومن يتولى الله ورسوله ومن يتولى الله ورسوله ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وندا كاجتشي إنما وليكم الله من يتولى الله الله جينا كاجي عندما كتشي يحبهم ويحبونه سوية ما بزائي بسي الله يعصوك سوى هكا تولي شما لا تتولى الله حتى يتولاك الله تو إنما وليكم الله الله يجب انت لمرنك تو ومن يتولى الله وانده داتي الله يجب انت لمرنسا تو شما سيزم يا بيو الله لمرنسا قبالا يا ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا وانده يزم يا بعد لمرنسا قبالا يا الله قمن زن الله قمؤمنين تو فإن حزب الله هم الغالبون to ka sani lallai rundunan Allah subhanahu wa ta'ala su ne masu rinjaye wato in har mutun ya zama ya mika lamarin sa gaba daya ga Allah subhanahu wa ta'ala zaka ga malamai suna yawan fadi yanzu mutane suna ta kuka wai ya akai ga mu'minai musulmai amma kuma su ne ba su ne masu rinjaye ba alhali kuma gashi Allah ya ce inna hizballahi humul ghalibun wa inna jundana lahumul ghalibun ko inna Allah مع الذين اتقوا والذين هم محسنون haka dai ga ayoyinan da yawa suna nuna rundunan Allah sune masu rinjaye to amma sai kaga kuma ga musulmai yanzu sune koma baya ba sune masu rinjaye ba to ka'idar ita ce ba za ka sami mashruq ba sai ka haƙƙaƙa shar'i ba za ka sami mashruq ba za ka sami abin da Allah yace zai baka ba har sai ka haƙƙaƙa sharuɗan da Allah ya shartanta maka ka kiyaye su don samun wannan abin kar ka dauka zaka rayu kana rayuwa cikin san ranka cikin yin abin da ranka yake so cikin bibiya cikin kiyayya tsakaninku al'umman musulmi da junanku cikin tanafur cikin mantawa da umurnin Allah cikin bijirewa sunnonin Allah cikin sannan kuma ka yi tunanin wai dan kana amsa sunan musulmi na fada wa ƴan uwa wata magana ina so maimaita ta duk fa abin da muka ga Allah yana gaya wa banu Isra'ila yace ga dalilin da yasa fa bi ma nakbihi mithaqahu la'annahu waja'alna qulubahum qasiyatan yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i haka duk fa waɗannan abubuwan su ma littafi aka ba su sai suka bar abin da ke cikin littafin to sunnan Allah ne kai ma musulmi karka dauka wai dan kana cewa su baka ji dan ma da'awan soyayyen Annabi Isa ya ce masa dan Allah suke yi ba wanda kafirci ne amma dai ana maganar da'awa ne na sanya cross a wuya da menene da sauransu da nuna kuka saboda shi da makamantan wannan amma duka wannan ba shine abin da Allah yake so ba abin da Allah yake so abi Allah abi umurnin Allah a guji hanin Allah idan mu ma musulmi muka ki bin umurnin Allah muka ki gudun hanin Allah wadancan duka abin da aka fada wa al'ummomin da suka gabace mu ba fa mu jira sai an ƙara fada mana ba mu jira mu ma sai an ƙara gaya mana wannan abin mu ma ya tabbata a kanmu Allah ya kare mu. To da ke yanzu idan musulmi suna cikin sabani fada da wanda ba musulmi ba. Kaman kowace kasa ta musulmi tana fada da kasar da ba ta musulmi ba. To abin da zai bada rinjaye yanzu dabaran yaki da karfin yaki. Karfin yaki da dabaran yaki shine zai bada rinjaye. Ba maganan ka ce taimakon Allah alhali kai baka taimaki Allah ba. Ba mujarradin cewa ni musulmi bane shine dalilin da taimakon Allah zai zo maka sai kai wannan wa man yatawallallahu wa rasuluhu wal ladina amanu to idan kai wadannan kai tawallin Allah subhanahu wa ta'ala kai tawallin manzan lamarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai tawallin lamarin mu'minai to fa inna hizballahi humul ghalibun shi kuma hizbullahi abinda ake nufi da shi shine wadanda ba su da sauran dabara sai Allah subhanahu wa ta'ala sun cika dogara ga Allah subhanahu wataala shine ma'anan daga hazaba wato an ce hazaba abu ya kai makura ya tuke maka baka da yanda zakai shine zaka ji kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun ko hamma ila salati to shine hazaba din hazaba idan lamari ya zama ya sanye damuwa sai a koma zuwa ga Allah to hizbullahi sune waɗanda suka koma zuwa ga Allah dan ba su da wani makoma daga Allah idan ba zuwa ga Allah ba to Allah subhanahu wataala yayi umurnin rinjaye ga irin waɗannan wanda suka zabi komawa zuwa ga Allah din zamu hakura haka nan mu amsa abin da muke ya samu na tambayoyi insha Allah mutum ne ya daura wani abu wanda wani abu mara amfani a Facebook sai yace duk wanda ke son annabi yayi like ai saboda son annabi ne ma zaka ki like saboda son annabi ne ma zaka ki like saboda ai abin bashi da amfani son annabi bin annabi ne saboda haka tunda abin bai da amfani to biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi zai saka ki like wannan abin Allah ya taimake mu wannan yace muna roƙon a ƙara kira ga gwamnati akan lamarin tsaro musamman a yankin garuruwan birnin Gwari, Udawa, Kuriga, Buruku, Buruku ne ko so wannan abin da muke faɗi ko da yaushe ne lamarin tsaron nan babu shakka ya ta'azzara ko da yake muna zaton cewa an dan sami sauki amma abubuwan da suke faruwa kwanan nan yana nuna cewa abubuwa suna ƙara ta'azzara wajibin gwamnati ne ta tashi ta yi wajibinta wajibi na ni da kai ne mu ma mu tashi mu yi wajibin mu sai mun canza tsarin rayuwar mu mun fuskanci damuwar mu tare gaba daya da kuma gaskiya abin da yake faruwa har yanzu baya nuna alaman da gaske mun san akwai abin da ke damun mu a matsayin gwamnati da matsayin talakawa har yanzu yanda ake abubuwa ba a canza ba kuma sannan muna zaton samun canji daga Allah subhanahu wataala inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wannan alƙawari ne na Allah Allah ba zai canza har yanzu mutane suna neman su sami dama a ma'aikatan tsaro su yi awan gaba ko su sama da fadi da abin da aka ware don kiyaye al'umma har yanzu mutane suna kokarin ya za su yi ana samun mutane daga cikin al'umma har da sunan addini ma suna shiga cikin yanda za a damfari al'umma a karbi dukiyansu da sunan karban shi yasa ni matsayina sananne ne akan wannan matsayina sananne ne dole ɗan uwa mu tashi da gaske mu yaƙi waɗannan zahiran a matsayinmu na talakawa mu yaƙi shugabanninmu dole su tashi su yaƙe shi da gaske a tashi da gaske a fuskanci wannan matsalar da take damun al'umma lallai idan muka sa gaskiya cikin fuskantanta Allah subhanahu wataala zai shigo ya taimake mu amma idan muka ci gaba da wasa Allah zai bar mu da yin kanmu Allah ya gyara mana mutum ne ya kwanta ya yi niyan azumi amma bai daura niyan azumi yana nufin 29 ko 30 ba sai dama inda ka yi niyan azumi kawai ka yi niyan azumin ramadana akrawa kallah shi dai abin da ake so ka yi niyan zaka yi azumin watan ramadan amma cewa kwana 29 ko 30 ai ba a hannunka yake ba wannan ya danganta da ganin wata ne wannan ya ce zai iya bada zakkan shi ga mabukata ya bar danginsa ai dama ba wanda yace sai danginka zaka ba zakka ba shakka danginka suna cikin waɗanda suka cancanci zakkanka idan matalauta ne amma shi dai zakka Allah subhanahu wataala ya faɗi asnaf din da za a ba kuma abin da nake so a gane waɗannan asnaf din wato a cikin makusantan mutum wanda suke wajen da yake to dukansu sun cancanci wannan zakkan nashi wannan yace za a iya ba hakimi zakka a'a idan ba ya da shi to ai ba ma sharadin bayar da zakka sai ba a da shi bane
ba wa sharadin wanda zaka ba zakka sai bai da shi bane a cikin wadanda ba aka ambata wanda za a ba zakka inna masadaqatu lil fuqara wal masakin zuwa karshe ai za ka da fuqara da masakin inne kadai wanda ba su da shi sauran duka wani yanayi ne suka sami kansu ko Allah ya tunke mu
a jiya mun yi magana akan kafircin wanda yaje wajen boka to shine yake cewa menene hukuncin wanda yaje gidan boka shi fa ba wai da mutun yaje wajen boka ya zama kafiri bane fa mun fadi hukunci ne kawai man ataka hinan aw arrafan fa saddaqahu faqad kafara bima unzila ala muhammadin wannan kufrun duna kufrin ne bayana nufin ya zama kafiri bane wannan mutum yana nufin aikin sa aikin kafirai ne ina fatan mun fahimta baya cikin abin da malamai irin wannan baka jin abu da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce wanda yake zalaysa minna gayanan ma mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi mutirna bi nau'i kaza wa kaza makamantan wannan duka baya nufin mutumin da yayi wannan shikenan ya zama kafiri amma ana nufin wannan aikin kafirci ne to shi kadai kuma tsoratarwa da cewa aikin kafirci ne ya isa mutum ya san babban kabira ne da ya wajaba ya guje shi nawa ne rubu dinar na sadaki a yanzu a kudin Nigeria sai jiya mun yi wannan magana shi dinari daya shine gram 4 da rabin gram ko a 0.2 dai bisa 5 din gram kenan gram 4 da 1 bisa 5 din gram shine dinari daya to saboda haka rubu dinar zai kama gram daya da 0.05 ko tunda wancan 0.2 din zaka raba shi hudu misali to daya bisa hudun sa in ka dauka to shine rubu dinar gram daya da dan karin kadan akan gram to gram daya nan kuma yana tattanzawa kwanakin baya har ya kai har wajen 100,000 amma na san yanzu dole ya sauka tunda yana motsawa tare da dala motsawan dala hawanta da saukanta shi yake hawa da shi da sauke shi to a takaice dai in ka bincika gram 21 carat kaji nawa ne kudin sa to wannan gram ɗayan shine rubu dinar da ƙarin abu kaɗan ne kawai shine rubu dinar a kamar yadda muka ce ba sharadi ne dole sai an yi amfani da rubu dinar ba idan tsanani ya tsanani za a iya komawa dirhami sai amfani da dirhami a cikin lissafin sadaki a ya tambaye menene ya kamata ya zama alaƙar musulmi da wanda ba musulmi ba kyautatawa da kyautata zumunci da cika masa alƙawari da nuna masa kyawawan ɗabi'un musulunci dan ko kila wannan ma abin ya sa ya musulunta kila muna yawan mantawa ne wato an sami fatra ce amma in ba haka ba waɗanda suka kawo musulunci wannan nahiyar tamu janubar sahara watan kudancin sahara Sub-Saharan region gaba daya wanda kasashen mu suna kan gaba a ciki su fa ba wai sun zo da niyan da'awa bane ba sun zo da niyan kira zuwa ga musulunci bane ƴan kasuwa ne amma suna da dabi'u masu kyau suna da gaskiya suna da amana suna da halaye masu kyau daga Algeria da Morocco galiban ina ce Sub-Saharan ba ina nufin duka ba ina nufin dai nan janibin mu dan in ka lura kaman kanin Borno su musulunci ya shigo musu wasu na cewa tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na rayuwa wasu malamai suna ganin haka saboda kanin Borno tana iyaka da Habasha a wancan lokacin daular kanin Borno tana iyaka da Habasha to in ko mun san musulunci ya shiga Habasha tun a wancan lokacin to ko yaya dai musulunci ya shiga daular mamlakan kanin Borno sama da shekara 2000 da ya wuce ko ma yaya ne ko da ba hakan ba to amma dai muna maganan nan kaman kasar Kano da sauran waɗannan manyan ƙasashen da Sokoto da sauransu Katsina da sauransu to musulunci ya zo ya yadu ta hanyar kyawawan ɗabi'un musulmai ne larabawa masu shigowa larabawa da tsawarik da barbar wanda suke zuwa mana kyawawan ɗabi'unsu da kyawawan mu'amalansu da tsaftansu musamman da kiyaye alƙawari da amana waɗannan abubuwan suka ja waɗanda ba musulmi ba na wannan lokacin suka shiga musulunci kuma har yanzu waɗannan abubuwan suna ci gaba da kira zuwa ga addinin musulunci in muka lura farkon wanda ta musulunta ta karɓi musulunci dalilin karɓanta innaka latasilur rahma wa takri dhaifa wa tuqil ma'duma wa tu'inu ala nawa'ibil haqqi haka ko kyawawan tabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka sayyidina Abu Bakar shi ma yazo gaskiyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to da haka kyawawan tabi'u su suka yada musulunci a farko kuma su suka yada musulunci a nahiyar nan namu kuma su ya kamata su ci gaba da yada musulunci a yanzu kawai fajuwar da aka samu ne musulmai suka zama wato ba su da bambanci da waɗanda ba su ba a cikin waɗannan kyawawan tabi'un da dasu suke rafa su shi yasa aka sami kai a halin da ake ciki yanzu Allah ya gyara mana mana yace ina yiwa mafarki da kiran sallah to ka san dai mutum biyu mutum ya mutane biyu sun yi mafarki da kiran sallah ko suka je wajen Ibn Sirin ya fassara musu fassara daban-daban wannan yace zaka je haji wa abdin fil nas bil haji ya tuka rijalan wannan yace zaka yi sata a yanke hannunka ko wannan yana tambaya wai me bambancin qala ayatuka Allah tukallima an-nas thalatha layalin sawiyya da kuma Allah tukallima an-nas thalatha ayyamin illa ramza na Ali Imran da na suratul Maryam to ban san me yake nufi in yana nufin salasa da salasata din ne ai wannan maganan adadi ne kawai shi adadi wannan nahawi ne shi su adadi idan aka jingina su zuwa mace za a cire ta in su salasa layalin saboda lailatin ne jam'in ta layalin sai ya zama salasa shi kuma ayyamin salasata ayyamin saboda yawmu namiji shine kawai wanda ya ce mutum zai iya zuwa wajen boka kuma bai kafirta ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya je ya kafirta in ya gaskata shi sura karkaji amma ba na ni ce da mutum ya je wajen boka a haumin bari a ce mishi kafiri ba ba abin da nake nufi ba kenan wanda ya ce za a iya karɓar rance daga banki kamar bankin sana'a Bank of Industry wato kage yana nufin cewa dan kasuwa ne kenan zai karɓi rance dan ya haɓaka kasuwancinsa fatawa mafi shahara ba za a iya ba saboda ba a karɓan rance da ruwa sai da ababin lalura sai idan lalura ta kai lalura sannan bawa zai karɓi rance da ruwa amma akwai wata fatawar da ina yawan faɗi amma ni ba na ce na yi fatawa da ita bane shine wasu malamai suna ganin idan ya zama rashin karɓan zai haifar da rauni ga musulmai to wancan ƙarfin al'umma na gaba ɗaya zai iya zuwa yi aiki a nan wajen to sai ya zama a dalilin wannan za a iya karɓa domin in ya zama musulmai za su yi rauni tattalin arzikinsu zai yi rauni na wanda ba su ba zai ɗaukaka saboda rashin karɓan to suna ganin za a iya karɓa wannan da yawa daga malamai sun yi wannan maganan kan wannan matsalan wanda ya fara yi Imamul Haramain bayan shi Al-Izz ibn Abdussalam ya ɗauka ya faɗaɗa a cikin wannan a cikin wannan yana cewa matsayin mutumin da ya takura kansa duk da yana da lalurar rashin lafiya ya saba wa Allah subhanahu wataala a cikin azumi inna Allah yuhibbu an tuta rukhasuhu kama yuhibbu an tuta aza'imu Allah yana son in yayi mu bawa rukhsa ya zo wa rukhsan ba dalilin da bawa zai takura kansa ya shigar da kansa zuwa ga halaka musamman ya danganta sai dai in takuran ba takura da zai kai zuwa ga halaka bane amma in ya zama irin wannan ne to ba dalilin da bawa da zai shigar da kansa cikin irin wannan takuran saboda yayi azumi a nan wajen yayi biyayya ga Allah ya sha azumi shine ibadarsa shine ya zama mai biyayya ga Allah ba ya dage yayi azumi duk da Allah ya masa rangwame ba malamai suna yawan bada misalin wannan kaman ka je kasuwa ne sayan wani abu wajen dan kasuwa yana da shago sai ya baka kaya buhu ɗaya na hatsi sai ya ƙara maka kilogram biyu sai ka ce ni ba na so ko ko ya zo karɓan kuɗin naira 100,000 ne kuɗin sai ya ce ka kawo 80,000 sai ya ce ni ban yadda ba sai ka karɓi 100 ka girmama wannan ɗan kasuwan kuwa to haka rukhsar Allah idan Allah ya yi bawa rangwame to abinda ake so shine ya zo wa rangwame mafi kyan misali shine mace a lokacin al'ada da mace a lokacin al'ada za ta sallah ai ta saba wa Allah biyayyanta ga Allah shine ta karce sallah lokacin al'ada Allah ya taimake mu sallu ala nabiyil karim اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.